Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau juma'a 29 ga watan nuwamba shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa ƴan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al'amuran yau da kullun na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnatin jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar na soke dokar bada fansho ga tsofaffin gwamnonin jihar sannan za ku ji cewa babban spetan ƴan sandan Najeriya ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a jihohin Zamfara da Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji sharhin wasu jaridan Amurka da kuma sakonnin da ku bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika-ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Labarin yana zuwa ne ƙasa da watanni uku bayan da shugaba Trump kwatsam ya soke tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban da aka shafa tsahon shekara ana yi, kamar yadda dai ɓangarorin biyu ba sa shiri da juna, da aka kusa saka hannu akan yarjejeniya don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi, wanda shi ne yakin da sojojin Amurka suka daɗe suna yi. Kungiyar Taliban tana so ta kulle yarjejeniya kuma muna tattaunawa tare da su, kana kuma muna cewa dole ya zama an dakatar da buɗe wuta, kuma su ba sa son su dakatar da buɗe wutar, kuma yanzu suna so a dakatar da buɗe wuta. Shugaba Trump ya bayyana haka ne a lokacin da ya tattauna tare da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a sansanin sojan Amurka na Bagram. Na yi imani ta yi mu iya cimma matsaya a haka, kuma za mu ga abin da zai faru a cewar shugaba Trump. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske a kan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe aƙalla mutane 40 a ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara a watan da ya gabata, a cewar jami'an tsaron da kuma ma'aikatan lafiya. Aƙalla mutane 25 aka kashe, kana sama da mutane 200 suka ji raunuka a lokacin da jami'an tsaron suka buɗe wuta a kan masu zanga-zangar waɗanda suka toshe manyan hanyoyi daga Doji a garin Nasiriya da ke kudancin ƙasar jiya Alhamis. Hukumomi a Bagadaza sun ce sun tura sojoji domin su maido da zaman lafiya a kudancin Iraki, inda masu zanga-zangar suke ƙara da fifi da ci gaba da tashin hankali, yayin da masu zanga-zangar suke ci gaba da mamaye gine-gine daga Doji da kuma yin arangama tare da jami'an tsaro waɗanda suke amfani da hayaƙi mai saka hawaye da kuma harsashi na gaske kusan kowace rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci ɗaya, wanda wannan shine wa'adi na ƙarshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Korea Central News Agency ya ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci harba makami mai linzami a jiya Alhamis, kuma ya bayyana jin daɗinsa na sakamakon gwaje-gwajen. Wannan ne karo na 13 da Koriya ta Arewa take gwaje-gwajen makaman tun daga farkon watan Mayu, da hakan ya sa shekarar 2019 ta zama shekarar da ta fi yin gwaje-gwajen makaman masu linzami. Shugaba Kim ya ba ƙasa Amurka nan da zuwa ƙarshen shekarar nan don a ci gaba da tattauna shirinta na nukiliya da ya dakata tun watan Fabrairu da ya gabata. Ministan Shari'a ta ƙasar Jamus ta yi kira ga ƙasar ta da ta ƙarfafa dokokin kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama laifi a matsayin wani ɓangare na mataki da gwamnati za ta ɗauka bayan wani hari da ya hallaka mutane a gabashin Jamus. Ministan Shari'a Christina Lambert ta shaidawa majalisar ƙasar jiya Alhamis shirinta na yi wa dokokin ƙasar da ake amfani da su yanzu garan bawul da zai sa kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama sanadin buƙatar sanya laifin kalaman ɓatanci a kundin laifuffuka na ƙasar. Yanzu haka nuna bambanci akan wasu rukuni za a ɗauke shi ya zama dalilai, amma dokar ba ta ambaci Yahudawa kai tsaye ba.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. ‘Yan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al’amuran yau da kullun da ma sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnan jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar suka ɗauka na soke dokar ba da fansho ga tsaffin gwamnonin jihar. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana akan wannan batu.
A shekarun farko na dawowa ta farkin demokuraɗiyya a Najeriya ne majalisar dokokin ƙasar ta samar da dokar fansho ga tsohon shugaba da mataimakinsa. Kana daga bisani majalisun dokoki na jihohin ƙasar suka ɗabbaƙa ta domin gwamnoni da mataimakansu. Baya ga biyan kuɗi, dokar ta tanadi samar da gida da motocin hawa da kuma ma'aikata ga tsaffin shugabannin da mataimakansu. Jihar Zamfara na daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan doka. Kazalika ita ce jihar da ta fito ƙarara ta ce ta soke dokar a farkon wannan mako. Rahotanni sun ce matakin baya rasa nasaba da gyaran fuska da tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari ya yi wa dokar dab da zai bar kargar mulki. Gyaran fuskar da ya yi tanadin biyan naira miliyan 10 ga kowane ɗaya daga cikin tsaffin gwamnonin jihar a matsayin fansho.
Ni yadda na fuskanci abin da ake kira body language na yanayin 'yan Najeriya. A soke bada waɗannan kuɗaɗen shine inda na ga mutane suka fi cin mamatsaya. Ni ma a guri na wannan kuɗaɗe da ake bada inda ma yanda za a yi a daina bada su saboda yawansu. In kuma lallai har sai ana ganin cewa tunda ka riƙe kujera gwamna akwai wani abu da za a iya maka na gata, wanda bayan ka sauka daga mulki za ka riƙa tunawa da cewa kai ma akwai ta fannin da ka bada gudunmuwa. In an rage kuɗin suka zama kuɗi ne wanda hankali zai yadda da shi. Yau din da ta aka miliyan ɗaya da ake ba kowane gwamna a matsayin kuɗin pension sa. To gaskiyar magana bana jin akwai wani mutum da zai daga kara ya ce wai yana ganin an yi ba daidai.
Kuma maganin gida da aka ce ana gina musu da batun sai musu sabuwar mota ku yi shekara hudu ba.
Idan za mu gaya wa kanmu gaskiya babu wani gwamnan da zai gama mulki a ce wai gida matsalarsa.
Malam Bashir Muhammad Bashir kenan guda cikin masu sharhi kan lamuran ƙasa a nan Kano. Honorable Nasiru Garba Danti tsohon wakili a majalisar tarayyar Najeriya na cikin majalisar lokacin da aka amince da wannan doka da ta yi tanadin fansho ga tsohon shugaban ƙasa da mataimakinsa a shekarun baya.
Shugaban ƙasa da gwamna ba za ka haɗa su ba. Idan ka ɗauki shugabannin ƙasa na baya, misali General Murtala Muhammad, Shehu Shagari, shugabannin ƙasa ne waɗanda suka sauka busuwa kansu tanadi ba. Kuma mu wa abin da ya sa muka amince da a ɗauki wani abu wanda za a yi musu isani shi saboda mun yi imanin busu wa kansu ɗaukan pensho da gratuity da komai ba wanda ba sa buƙatar ruwa ya ɗauka ya ba su. Tsarin mulkin Najeriya ma ƙarara ya ce bai amince wasu ƴan ƙalilan su kwashe arzikin Najeriya ba. Tsarin mulki bai yadda wasu ƴan ƙalilan su kwashe mukamin Najeriya ba, saboda babu wani gwamna a Najeriya da zai yi wata shida yana aiki ba tare da ya ɗau pension da gratitude ɗinsa ba, wanda yake ba zai tagayyara ba duk halin da ya shiga a wannan ƙasa Najeriya, saboda mun riga mun san yadda ake tafiyar da gwamnatin nan.
Kawar da hankalin masu riƙe da madafin iko daga lalata abin da ke lalitar gwamnati na daga cikin hikimar samar da wannan dokar fansho ga tsaffin shugabannin ƙasar. Amma Malam Bashir Muhammad na cewa
wato mun yi nisa a cikin ɗabi'a ta corruption sai dai mai addu'a ubangiji Allah kare mu. Amma abin da yake faruwa, ko naira miliyan nawa zaka ba gwamnan da ya sauka daga mulki? Wadin yana ganin cewa idan ya sauka a kotu doka da ta mai gata, to ba yanda za a yi ganshi da kudaden al'umma bila addadin a karkashin ikonsa. Shi zai ce ayi, shi zai ce a bari, wai ya kalli cewa wai an mai gatan da ba zai dauki kudin al'umma ba. In dai a Najeriya ne ka ce an haihu a ragaya yana da wahala, dan ba za ka nuna mai yanda aka haihu a ragaya ba. Abu ne mai matukar wahala kwarai da gaske.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Bayan sabon farmakin da aka kai a ƙauyen Karaye da ke yankin ƙaramar hukumar Gumi a jihar Zamfara, inda miyagu suka halaka akalla mutane 20, babban sifetan 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Zuwa yanzu dai ana jiran sabbin bayanai kan alkawarin binciken dalilan dawowar fitina a wasu sassan Zamfara da babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu yayi. A lokacin sufetin na amsa tambaya kan fitinar da ta auku a Karaye da ke yankin ƙaramar hukumar Gumi a jihar Zamfara, inda miyagun iri suka halaka akalla mutum 20.
Kwamishina na Zamfara bai aiko man da wannan labarin ko ba, sai na samu labarin
ka. Jihar Adamawa an samu wasu da suka fito da raƙuma su ma suka kashe mafarauta har guda 5, shi ma ba ka da labari.
Ban da labari. Naje zan tambaya commissioner.
Duk da haka Muhammad Adamu ya ce an dakile kaifin miyagun irin.
Maganan kidnapping ya sauki, banditry ya sauki, attack na Boko Haram kasashen Borno da Yobe shi ma ya sauki.
Sabon farmakin ya sanya al'ummar ƙauyen zaman hijira a garin Gumi, inda suke kira ga gwamnatin tarayya ta dau sabbin matakan dakile kalubalen.
Ni Muhammad Ibrahim Karari. Barayin nan sun fito daga shinkafi, kamin sojan kinsa ya kai galenge barayin sun iso. Sun ka halbe mutum biyu, daga ya suka tsallaka bardoki, sun ka halbe mutum bakwai, shi kuma sojan cin musu ya kama hanzari da su. Mu kuma muna cikin ƙara su fito ya magare mu, suna shigowa cikin gari sai suka fara hanzari. Mutanen da sun haka kashe muna ɗauko mutum ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garin mu. Sai ga wannan bakan mota wadda ta hana a taho da daddaren nan. Sai suka ce mutanen na da an kasa an kace sai suka ce mu sojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an taho da su Gumi ba. Sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga ƙara yi wallahi sai an kawo su Gumi. Ba mu ce mu goma ba, amma mutanen da sun hisu 20 ya za a ce mutum mu ruhe tsoron ga. Sai wani uban kasa ya ce a'a za a kai gwalli da aguso a nemi mutane a tawon ce mutum nawa ka wuto gwalli da aguso da tsakanin ka kawo kara yi. Babu kuwa ka tuka ce mun ruhe wa'anga mutane, babu likawani, babu teloli masu tsinci. Ni ce wallahi ba mu ya. Suka ce mun ai ba su da motar da su ɗauka gawo kinan. Ni hau mashin ni to inda aka samu sabin. Ni kira Gumi ni ce a tuwo na mota guda mu to mu ɗauki gawo kinga. Suna na Garba Hassan Karaye. An koro mu gaba ɗaya 123. Abincin da kake ci ma ba ka da shi, sannan baka da kuɗin ɗaukar hayar gida. In muka waɗi kuma a kama mu, in ka gudu a kama babanka, in bai na a kama ƙaninka, in bai na a kama mamanka. Yanzu haka maganar gare nake da kai, toye nake don in an haka nan to kame ni da ai a ɗaure.
Me yasa ɗan ƙasa wanda ba shi da laifin komai zai ɓuya za a ke farautarsa don a kama shi?
Barayi ake so mu talakawa ba a samu.
Tunda akwai jami'an tsaro a wannan yankin da aka turo ga sabon gwamna shi Matawalle Maradun, me yasa ba za ku yi kira gare shi ku faɗa masa matsalolinku ba sai kuka zaɓi cewa gara ku yi magana da shugaba Buhari ko ku isar da kukanku Abuja?
To saboda mun kai kukanmu ga NLS, mun kai kukanmu masarauta an ki ɗauka.
Ya garin Karaye yake halin yanzu da muke magana da kai?
Kowa babu, Ebuso babu kowa, Lanke babu kowa, Babban Rashi babu kowa, Sabo babu kowa, Sabon Garbe babu kowa, Canga babu kowa, Lonka babu kowa, Lankesu babu kowa, Gidan Malam Audu babu kowa, Sabla babu kowa, Maidanga babu kowa.
An samu tankiya tsakanin gwamna Bello Matawalle Maradun da tsohon gwamna Abdulaziz Yari kan wannan damuwa da masu sharhi ke ganin matakin kare jama'a ya dace a ɗauka maimakon muhawarar siyasa ta NPDP da APC. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kafin mu ci gaba, ku shakata da wannan.
Thank you.
Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2:16 na dare. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Fatu Saidu Gali, wata matashiya mai waka da kada jita daga Jamhuriyar Niger. A makon da ya gabata, Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki, ina kike son ki kai a wannan sana'ar?
Ni abinda nuka so ciki shi an faranta ma iyaye na in samu mishi abinda za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi.
To naji a baya kin dan ambato kamar wasu kalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar, ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba?
Ah, wannan sana'ar tamu saboda ka san mutanen mu umma ta tana tahiya ba ta yi aure ba su yarda da haka. Ka san inni na kasu da ke ina son aure, ka san babu miji wanda za a bar kina tuni tana tahiya tahiya cikin sai dai mai ilimi.
To watakan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba, kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zirga-zirga ta jinan ba kina.
Eh mana. Ba za su bari ba.
To yanzu yaushe kike sa ran yin aure?
Wallahi ban sani ba. Ina dai mutane dai suna mata min saboda in yi aure, suna min maganganu duka. Amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba. Amma kullum suna min magana aure. Kamar suna min fada. Kowa da lokacin shi.
To yanzu a ce ki samu miji ba amurki, za ki aure shi?
A'a, bani so in yi nita. Da iyaye ne kama Amerika.
Oh, baki san ki yi
nisa da iyaye. Inda ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne. Zan iya.
To baki bani labarin makaranta, bakin yi makarantar boko?
Wallahi bai yi makaranta ba, amma bai yi lakwal ba, amma makaranta na yi bai yi nisa ba. Yanzu ma ana cikin ta.
Oh, yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau. To me kike so ki karanta?
Ina so in karanta abin da za a koya sallah da arwala. Da hankurin duniya.
Watakan ilimin addini kike nema kenan yanzu?
Eh.
To yanzu iyayenki na bari ki je turne, wato irin zagayen da kuke zuwa na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe?
Eh, suna bari na yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama ba su san mata tana tahiya ba da jikar ko, amma yanzu sun saba sun koya, yanzu sun saba sun san ba wani abu ne muke yi sai dai gita. Kamar yanzu sun yarda da ni ne.
To kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike? Kamar mata ba su da dama a yi da su, meye matsalolinsu?
Wai da matsalolin shi ga yawan aiki da harakan maza. Harakan maza yanzu maza ba su da hankali, kamar ba su da ilimi yanzu da yawa.
Maza?
Eh, mara.
To me suka yi muku haka ne?
Akwai wani talauci. Kamar babu aiki cikin Niger wanda za miji zai tafi ya samu wani abu ko ya samu wani kudi. Sai dai wanda yayi da call ma kudi ya gagara mishi. Hadda likita ci hadda la call duka. In yaro yayi shekara 2 ko 3 yana cikin la call ba koya komi.
To su iyaye mata me kike gani suke fuskanta, wani matsaloli suke fuskanta mata?
In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem.
Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar zai.
Saboda ka san Germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba su jin daɗi, saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shi ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu. Shine kawai matsalar matan buzaye kawai.
To yanzu ana barin mata buzaye
su je makaranta? Ko kuwa in ce al'ada tana bari su je makaranta?
Suna bari yanzu saboda dama abin da buzaye suke dama mata. In ta yi da kwal kamar takoma kamar matsara ce, takoma kamar azzalumi. To yanzu?
Wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan, harkokin nasara kawai ta tasa gaba kenan.
To yanzu sun yi wayo, dama ba su da wayo, da fari ba su yin haka, ba su san mata su shiga na kwal.
To madalla a gaida Fatu Saidu Gali daga Jamhuriyar Niger. Masu saurare, annan muka kawo ƙarshen wannan hirar, annan kuma zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. A madadin ita bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda da shirin kallabi, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Politico, inda aka rubuta labarin kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraron binciken tsige shi. Kwamitin ya tattara bayanan sirri inda ya kammala aikinsa a wannan makon na binciken, kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda zai yi zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Kwamitin shari'ar zai duba batutuwa da ya kira ga yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a hukumance. Dokokin sun ce za a baiwa shugaba Trump da lauyansa dama su yi wa membobin kwamitin tambayoyi. Shugaban kwamitin shari'ar Gerald Nadler ya aike da wasiƙa zuwa fadar White House yana gayyatar Trump. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin Amurkawa sun yi bikin ranar cika-ciki a jiya Alhamis. Ga al'ada, Juma'ar da ta biyo bayan ranar cika-ciki, wato Thanksgiving a Turance, na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayan kayayyaki a shekarar. Juma'ar garabasa da ake yi wa lakabi da Black Friday, ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar hutu. Shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masu sayan kayayyaki, yayin da su kuma masu siyayyar sukan yi sammako su shiga layi domin su samu garabasa. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin David Nunes, babban dan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaban Amurka Donald Trump, ya ki amsa wasu tambayoyi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in ƙasar Ukraine domin tattara bayanai akan dan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wani lauya mai wakiltar Lev Parnas, abokin aikin lauyan Trump, wato Rudy Giuliani, da ake tuhumarsa, ya shaidawa wasu kafafen yaɗa labarai da dama cewa Nunes ya haɗu da tsohon babban mai gabatar da ƙara na Ukraine. Wannan ikirarin na tattare da rudani domin Nunes bai bayyana wannan taron ba, sa'adda yake jagorantar tawagar Republican da ke kare shugaba Donald Trump a zaman sauraron ba'asin tsige shi. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce muddin kalaman Furness suka tabbata, to David Nunes zai iya fuskantar binciken keta doka. Kwamitin ya ɗage zamansa har zuwa ranar 3 ga watan Disamba. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radion America. Mai magana Yusuf Babanga da mai Trader Ringin daga jihar Taraba Najeriya. To zan yi magana ne game da kudirin da shugaban Muhammadu Buhari ya jimikawa majalisa akan cewa ta amince masa ya sake ciyo bashin kusan dala miliyan 30 domin ayyukan hanyoyi da wutar lantarki da dai shauransu. To ina kira ga ƴan majalisun mu na tarayya da na dattijai da na wakilai kada su tawa wannan kuduri na Muhammadu Buhari hannu akan cewa a sake ciyo wa Najeriya bashi domin an ciyo bashi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a gwamnatin Buhari har yanzu talaka bai ga amfanin wannan ciyo bashi ba. Don haka wannan kuduri da aka sake mikawa majalisar dattijai muna fata ƴan majalisun mu ba za su sa hannu akan wannan ciyo wa Najeriya bashi ba domin mu talakawa ba ma gani a tsar wasu ne suke amfana da wannan kudade in an ranto.
Assalamu alaikum magana baban yiyar shugaban hukumar Toro cikin jihar Bauchi ta Najeriya. Da Allah biyo ya kuje ka sako na tsaurorin jihohin Najeriya gaba daya. Mai da gonin jihar Zamfara. Wajen soke banjo da ake ba to kun gauroni duk wani gona da Najeriya da su wannan matakin ba sai da dai gona kin aiki sake kudin jiha. Da koyi a cikin kuma an kwashi jera miliyan goma ko ashirin a bayan duk wata bayan kama ɗaya da tamu nan bayan wata uku ɗaya da wata biyar ba a ba su kuɗaɗen ba ko tamari da idan mun rasa aiki mun rasa inda za mu sa kanmu ba tallafin kowai in ba a yi tallafin ya ɗan suke tallafawa ba wani gona da zai sa aiki a jihar amma a ce ya sauka daga mulki bayan ya iya kuɗin jihar ba ya na kuɗin jihar a Najeriya ya kai wata ƙasa cikin da ban ya koyi na bari amfani ɗan Najeriya ɗin ba. Wace wai an zo an zaki bai biyan kuɗi ko wani da ana duk kororin jihohin Najeriya koyi soki wannan kuma ɗan ba dai ta samu dai gaskiya su wasu soki wannan a wace dokokin sanatocin mu gaba ɗaya soki wannan abu wannan abu kunya ne a Najeriya wallahi.
Kafin mu sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika-ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane 40 a ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara ta a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaron kuma ma'aikatan lafiya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abbo. Sai kuma Malama Zainab ni Zahara ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.